Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da ake a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi da lafiya yau ranar Lahadi 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2019 suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Babaya ko makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
a yau Lahadi ne masu kada kuri'a kasar Senegal za su yi zabe domin zabo sabon shugaban kasa a Najeriya kuma hukumomin zabe na cinna ci gaba da tattara bayanan kuri'un da aka jefa a babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya da aka yi a jiya Asabar. Yanzu haka kuma shugaban Koriya ta Arewa yana cikin jirgin kasa kan hanyarsa zuwa Vietnam domin halartar babban taro na shugabannin Amurka da shi na Koriya ta Arewa din.
To madalla kanin labarin kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta soke zabe a wasu bangarorin jihohin Lagos da Rivers da kuma Anambra. Za mu ji cikakken bayani kan wannan lamari. Haka kuma za mu zagaya wasu bangarorin Najeriya domin jin halin da ake ciki yayin da ake dakon sakamakon zaben kasar. Za kuma a ji cewa yau Lahadi ɗin nan hukumar zaben Najeriya ta gudanar da zabe a wasu rumfunan zabe biyu a jihar Filato. Wasu kuma da ba a san ko suwaye ba sun halaka wasu wakilan zaɓe na jam'iyyar APC a jihar Taraba. Haka kuma za mu ji tsokaci wani wasu 'yan Nijar idan lokaci ya ba mu dama. Wasu masu rajin kare demokaraɗiyya ne kan yadda suka kalli zaben na makwabciyar ƙasarsu wato Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Kiri. A yau Lahadi ne masu kada kuri'a a kasar Senegal za su yi zabe domin zabo sabon shugaban kasa. Shugaba Macky Sall ya faɗa a wurin wani taron gangami cewa ko shakka babu zai lashe zaben ba tare da an je zagaye na biyu ba. Amma kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama sun cece Sall saboda haramtawa wani babban dan adawarsa shiga takaranta yau Lahadi. Dole ne da ɗan takara ya samu sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un kafin ya yi nasarar zama shugaban ƙasar Senegal. Idan babu ɗan takarar da ya samu rinjayi, to manyan 'yan takara guda biyu za su fafata a zagaye na biyu a cikin watan Maris. A Najeriya kuma hukumomin zaɓe na canza ci gaba da tattara bayanan ƙuri'un da aka jefa a babban zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya wanda aka kada a jiya wato Asabar kenan, wanda ya fuskanci hatsaniya da tashe-tashen hankula a wasu sassa na jihohin Arewa maso gabashin da kuma kudancin ƙasar. Jim kaɗan kafin a soma jefa ƙuri'an ne aka ji harbe-harbe suna tashi a wasu sassa na garin Maiduguri a jihar Borno da ke can arewa maso gabashin Najeriya. Kuma bayan da suka musanta abin daga farko, daga baya hukumomin tsaro na Najeriya da sun fito sun amsa cewa lalle wasu mayakan Boko Haram ne suka yunkurin kutsawa cikin garin na Maiduguri inda suka riƙa harbe-harbe. Amma dai duk da wannan kalubalen da aka samu duka alamu dai ana nuna cewa an samu nasarar shirya wannan zabe da kuma gudanar da shi ba tare da wasu manyan matsaloli ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka shugaban Koriya ta Arewa yana cikin jirgin ƙasa kan hanyarsa zuwa Vietnam domin halartar babban taro na biyu da shugabannin Amurka da shugaban Amurka Donald Trump. An ga jirgin ƙasa na Kim Jong-un mai kalolin tsanwa da ruwan dorawa da yammacin jiya Asabar yana ratsawa a cikin ƙasar China. Kuma rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ce jirgin ya nufi kudu, lamarin da ya kawo ƙarshen tunanin da ake yi na cewa ko watakila Kim ɗin zai yada zango a Beijing kafin ya isa birnin Hanoi. Trump da shugaban na Koriya ta Arewa na shirin ganawa a ranakun Laraba da Alhamis a birnin Hanoi ɗin. Shugabannin biyu dai sun gana wasu ta farko ne a cikin watan Yuni a Singapore, inda suka kulla yarjejeniyoyi a kan Arewa za ta kawo ƙarshen shirinta na ƙera makaman nukiliya. Sai dai masu fashin baki sun bayyana shakkunsu a kan ko Kim zai amince ya wargaza shirin ƙasashe na ƙera makaman nukiliya. an kashe akalla fararen hula guda hudu a jiya Asabar yayin da sojojin Venezuela suka yi arangama da masu zanga zanga akan iyakar kasar da Brazil akan rigimar da ta shafi yunkurin kai kayan taimako zuwa cikin Venezuela din. Madugun in adawan Venezuela wanda ake bayyana hawa da shugaba mai rukun kuriya Juan Guaido ya dora wani bayani a shafin sa na Twitter da yammacin jiya Asabar cewa abinda yake faruwa a yau ina ganin ya wajabta ga kasashen duniya sai amfani da duk hanyar da ta dace wurin samarwa kasar mu walwala. A wata iyakar kasar manyan motoci da ke dauki da kayan jin kan sun kama da wuta abinda yasa wani gungun taron jama'a suka kai dauki don hana akwatunan abinci da magunguna konewa. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da aka shirya zai yi wa kungiyar shugabannin yankin jawabi a Colombia da yammacin ranar Litinin ya sanar a jiya Asabar cewa zai gana da Guaido yayin da yake buguta. Shugaban Kristocin duniya na 'yan dalikan Katolika Papa Roma Francis ya kwatanta cin zarfin lalata da kananan yara cewa kamar halaka bil'adama ne. Da yake jawabi yau Lahadi ga babban taron fada-fada a da shugabannin cocin, Papa Roma ya kira da a tsara wani shirin daukar matakan ladabtarwa akan limaman coci da ke aikata wannan aikin dabbanci na lalata da yara da ma manyan mutane shekaru da dama da suka gabata. Kamfanin dalilancin labaran Faransa na AFP ya faɗa cewa an baiwa fada-fadan tsarin da za su yi amfani da shi akan limaman masu aikata wannan danyen aikin.
To labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta soke wasu wato zaben a wasu bangarori na jahohin Lagos, Rivers da kuma Anambra. To kai tsaye zamu je ga Nasiru Adamu Elikaya wanda yake a headquarter hukumar zaben a Abuja.
Gani nan a babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda in Allah da an jima kaɗan za a buɗe babban ɗakin da za a rika karɓar sakamakon zaɓe daga jiha zuwa jiha, inda a ƙarshe bayan an kammala watakila zuwa gobe shi shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu zai sanar da sakamako. Amma kafin nan muna jin labarin watakila akwai wajaje da aka soke zaɓe, shi yasa ma na tuntuɓi shi kakakin hukumar zaben Aliyu Bello don yayi mana ƙarin haske. Aliyu Bello, me yake faruwa ne?
Abin da ake ciki a halin yanzu shine ana daidaita shi wannan babban ɗakin taro da za a karɓi sakamako daga jihohi, kuma za a kai ga nasarar kammala wannan tarin sakamako ne da zaran jihar da ake jira na ƙarshe sun shigo an kawo komi ya shiga hannun kuma zaɓe, daga nan ne ake sa ran fayyace sakamako a bayyana wa Allah ya ba nasara. Sai dai sabanin yadda ka ambata cewa ana ganin ta iyawa gobe, ni ina da ɗan bambancin ra'ayi domin ba ma hanzarin faɗan lokacin da za a kammala faɗin lokacin da aka kammala tara sakamako, don baka san lokacin da jihohin da za su zo din za su zo akan cikin lokaci ba. Sai dai kawai alhamdulillah da zaran an kammala hukumar zaɓe ta lashi takwabin cewa ba za ta yi jinkiri ba wajen fayyace sakamakon zaɓe. Kuma ka ambata cewa akwai ƴan kalubale da aka samu a baya, lallai zaben da aka gudanar a yinin jiya a faɗin tarayyar ƙasar nan akwai ɗan waɗansu gurabu da ba a samu an gudanar da wannan zaɓe ba, wadda a yinin yau Lahadi an gudanar da wannan zaɓe, kuma muna sa ran cewa insha Allah sakamakon waɗannan rumfuna da abin ya shafa zai shigo cikin wannan jerin gwanon sakamako da zai fito daga jihohi ya zuwa tarayya. Da zaran an kammala tara sakamako, shugaban hukumar zaɓe na ƙasa Profesa Mahmud Yakubu shi dokar ƙasa ta amince ya bayyana wannan sakamako, kuma ya ja damarar cewa za a bayyana wannan sakamako ba tare da wani jinkiri ba.
Wato Aliyu Bello, labarin da muke ji cewa kamar a jihar Lagos da Rivers da wasu sassa cewa an soke zaben a wasu mazaɓu, har ma yau dinna ana sake maimaita ko sake wannan zabe, ina gaskiyar maganar nan?
Ya zuwa da dangabar da muke wannan magana ba batun sokewa ake ba, batun shine an samu labarin waɗansu abubuwa da suka shafi zabe, hukuma kuma ta aminta cewa za ta zauna ta yi tuntuba tsakaninta da masu ruwa da tsaki don ta fidda maslaha ta kuma yi bayani ta nuna ko matsayin da ta dauka akan wannan.
A zuwa yaushe muke sa ran sakamakon ya fara shigowa nan cibiyar matattara sakamako da ke Abuja?
Da zaran an fara karban sakamako duk jihar da ta shigo za a karba, kuma za a bude wannan zauren tara sakamako ne da misalin karfe 6 na yau.
wato Aliyu Bello abinda nake magana wannan ma dai mataki na cewa ana maimaita zaben nan babu wata matsaya tukuna
kwarai da gaske akwai rumfunan da yau aka sake zabe amma wanda ake batun an soke kamar a ce wani yanki na yin zaben yan majalisar tarayya su ne abubuwan da suka shafi hukuma ta ce sai ta dau matsayi ta bayyana lokacin da za a yi domin ai a wadan suraren da haka ta faru dalilan ba nan kuma zabe wani dalilan na tsaro ne kaga kenan tilasu kuma zabe sai ta yi tuntuba tsakanin masu ruwa da tsaki ciki har da jami'an tsaro don a tabbatar da ingantaccen tsaro kafin a saki koma bakin aiki
kuma sauraro zamu jira mu ji abin da ita hukuma kuma za ta yi za ta dau mataki ne a yau ne ko gobe ne Allahu a'lamu sai mun ji daga gare su a kasance lafiya tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa dake Abuja Nasiru Adamali Kaina
to madalla Nasiru Adamali Kaina mun gode da wannan kokari da kake to yanzu haka muna tare da abokin aikin mu Giras Alher Abdu akan layi kai tsaye Giras kina tare da mu yawa to kin ji da yanda lamarin zabe ya kaya cewar a wasu jihohi an soke zabukan nan to wannan ya wannan yake nufi kenan cewar yaushe me ya janyo hukumar INEC ta soke wannan zabuka a wasu bangarori
to gaskiya yanzu nan da muke magana ne yanzu shugaban hukumar zabe take dakin yin bayanai ga malama labarai dangane da duk wato to an suka tafi wannan zabe da aka gudanar jiya kuma a cikin jawabin shi bai faɗi an soke zabe kai tsaye kamar yadda ake bayyanawa a wasu jihohi ba don ya bayyana cewa eh babu shakka an samu matsaloli a wurare mazabu da dama ba jihohin na uku da aka ambata a cikin rahotannin nan ba jihohi da a duk faɗin ƙasar nan ya ambaci jihohi da dama da aka samu matsaloli sai dai a cikin tambayoyin da manema labarai suka nishi bayan ya bayyana ya yi jawabin shi ya bayyana kuma wuraren da aka samu matsaloli ne da duk dai abin da ya shafi zaben da aka gudanar jiya an tambaye shi ko za a soke zaɓe a waɗannan jihohi ya ce babu dalilin soke zaɓe a waɗannan jihohi domin ya bayyana ma cewa ko lokacin da ya yi ma manema labarai bayani kafin gudanar da wannan zaben ya tabbatar ma 'yan Najeriya cewa idan aka samu waɗansu matsalolin da za su hana yin zaɓe da zai zama sahihi da kuma karɓaɓɓe a ko ta shafi mazaɓa ko ta shafi jaha za a ɗauki mataki za kuma a soke a
sake gudanar da zaɓe. To Giras wannan duk wannan lamarin ya zai shafi gaba ɗaya sakamakon fitowar ga sakamakon zaɓen. Cewar zai
wannan lamari ya shafi waɗansu mazaɓu ne bai shafi jiha baki ɗaya ba sai ya ce za su gudanar da bincike idan ta kama a sake zaɓe a waɗannan mazaɓu za a sake zaɓe amma bai shafi jiha gaba ɗaya ba babu ya ce ba su samu wani rahoton da aka samu wani abin da ya kawo cikas na gudanar da zaɓe a jiha baki ɗaya ba ya shafi waɗansu mazaɓu ne kuma a waɗannan mazaɓun ne za a sake zaɓe.
To yaushe za a gudanar da wannan zaɓen idan za a sake zaɓe guraren da za a sake zaɓen.
To bai bayyana haka ba domin kawo yanzu kamar yadda yake bayyana hukumar zaɓe ba ta riga ta yanke hukunci sai ta samu cikakken bayani za ta yanke hukunci akan ina za a sake zaɓe yanzu za a sake zaɓe. To ina jin da yake nan da ƙarfe 6 na yamman nan da sau'o'i biyu kenan za ta bude ɗakin ta na tattara rahotannin sakamakon zaɓe to a nan ne ina jin.
To Giras ba za mu dakatar da ke anan sun lokacin
da za ta dauka.
To mun gode kwarai da gaske lokacin mu ya dage suna daga mana hannu. To mun gode sosai za mu kara tuntuɓa ki domin karin samu wasu bayanai. To yanzu kuma har yanzu an tara da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu za mu je jihar Taraba inda wasu da ba a san ko su kaye ba suka halaka wasu wakilan zaɓe na jam'iyyar APC a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
A rahotanni ko sun bayyana cewa wasu 'yan bindigan da ba sun ko su wane ne ba sun ko halaka wasu wakilan zaɓe hudu wato ejan na jam'iyyar APC a jihar Taraba ciki ma da wani na hannun daman ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Sani Abubakar Alhadi. Kamar yadda bayanai suka nuna an koya musu kwanton ɓauna ne lokacin da suke raka sakamakon zaɓe zuwa cibiyar haɗa sakamakon zaɓe wato collection center na mazabar Amar da ke cikin ƙaramar hukumar Karmilamido a arewacin jihar Taraban. Mr. Aaron Atimal da ke ma zama kakakin jami'ar ta APC a jihar Taraban ya ku tabbatar da faruwar lamarin inda ya buƙaci kwamitin tsaro da su bincika.
Ba suna dai dawowa da za su taimaka musu su zo karin kafa su taimaka musu su ko kodon shi zai sha garin Karmilamido da local government. Suna zuwa ne aka tare su aka harbe su.
An samu asarar rai?
Na'am.
an samu asarar rai
akwai ko agent ko kuma malamin da abi a kamar kwantan bauna ba don a takaice muna da labari a gaskiya cewa jiya da dare akwai mutum guda hudu wanda suka fito daga kambari zuwa wani gari da ake kira Amas kuma wannan lokacin ma an gama zabe kuma suka fi suka tafiya bayan suna da wani kayan zabe a hannunsu ba mutane wanda suke tafiya so dai muna kan bincike wanda kuma yan bindiga wanda ba san ko zuwa ne ba suka bude musu wuta a kan hanyar abin bakin ciki ne kwarai da gaske amma dai abin da ke son tabbatar maka wannan bayi da nasaba da wannan zaben da ake yi kuma ba mu ga alamar siyasa a ciki ba sai ko dai yan ba ta gani ne wanda kuma muna kuma da muna bincike a kai za mu kuma iya kashe kuɗi mu tabbatar da cewa wannan suka aikata wannan abubuwan a cikin su
kamar sauran sassan Najeriya kawo yanzu ana ci gaba da hada hancin sakamakon zaben da ke fita da kananan hukumomin jihohin Taraba da Adamawa yayin da ko sai a yau ne ma za a gudanar zaben a wasu yankuna na jihar Taraba sakamakon tangadan da aka fuskanta a jiya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaishe da Ibrahim Abdul Aziz daga Yola to daga jihar Taraban kuma sai mu tafi jihar Filato inda a yau Lahadi hukumar zaben ta gudanar da wasu zabuka a wasu rumfunan zabe guda biyu a biyo bayan wasu matsaloli da aka fuskanta ga Zainab ga rahoton Zainab Babaji
Hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Plateau ta gudanar da zabe a rumfuna biyu dake kananan hukumomin Jos ta Kudu da Riom a nan jihar Plateau. Gudanar da zaben a yau Lahadi ya biyo bayan mishkila ne da aka samu wajen hada sunayen masu kada kuri'a a rumfar zaben Zawan A da waɗanda ke Zawan B yayin da a Riom kuwa a Atakar da Uchan ba kai kayayyakin zabe da wuri ba. Kuma aka samu sabani tsakanin masu ruwa da tsaki a yankin wanda ya janyo sauye zaben zuwa yau Lahadi. Jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben har Plato Osaratin Imahirebo yace yanzu haka sun shawo kan matsalar ana gudanar da zaben
that one registration area Ataka code 01 the elections could in hold
yace a mazabin Atakar da Uchan a karamar hukumar Riom matsala aka samu da masu fada a ji a yankin da ya sanya suka hana jami'an su saukar da kayayyakin zabe a yankin dalilin da yasa kenan aka dage zaben zuwa yau Lahadi Mr. Osaratin yace yanzu haka ana gudanar da zaben ba wata matsala na leka rumfar zaben zawan B da ke dadin kowa a nan karamar hukumar Jos ta Kudu dan ganin yadda zaben ke gudana na kuma tattauna da wasu da na tarar sun kada kuri'ar su
sunana Nangwan Fale a lokacin da an tashi yin mana rajista na masu zabe ofisoshin INEC sun yi kuskuri suka capture namu a karkashin Zawan Ward A to domin kuskuri nan da suka yi shi yasa jiya mu ba mu samu zarafi muka yi namu zaben ba amma da suka gane jiya cewa kuskurin nan yana nan sun gan cewa ba laifin mu bane mu masu zaben so suka ce mana mu yi hankuri mu fito yau za su yi kokarin su ga yanda za su yi su kawo mana kayan da mu za mu yi namu zaben yau shi yasa muka fito yau muka zo muka yi zaben so a yanzu mun riga mun iya mun yi zaben ni na riga na ina wako so sauran suna layi kuma komai na tafiya daidai yanda ya kamata
Suna nan Goyub Kwaba da Musi daga nan dadin kowa a Jos South.
To ungo gashi nan an gama zabe jiya Asabar sai gashi yau Lahadi ku kuke gudanar da zaben ku me yasa?
A nan polling unit namu muna Zawan B amma computer ta samu Zawan A. Muna da damuwa nan tun 2015. Abin da ya faru shine Zawan A dinnan yana Government College Zawan can Zawan ba yanda mu tashi daga dadin kowa mu je Zawan kuma mutane da yawa 500 muna da yawa akwai sofofi akwai wanda ba su da motoci ya so kai wurin an yi kokari a kawo takardun mu bai yi ba mun kai kukan mu wurin rec that's commissioner na plateau gaba daya sai ya kira mu meeting da shi sai mun yadda cewa za a daga zabe zuwa yau.
Wani tabbaci su hukumar zabe suka baku na cewa za su raba wannan sunaye naku zawan A da zawan B kafin lokacin da za a gudanar da zabe?
Abin da ya yi yau shine ya ba mu forms don mu cika transfer namu daga zawan A zuwa zawan B.
Wasu da suka gudanar da zabe a yau Lahadi kenan a rumfar zabe na zawan B da ke karamar hukumar Jassa Kudu da ke nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaishe Sheikh Zainab. To daga wato jihar Plateau sai mu tafi can jihar Lagos, inda a can ma an samu dan rudani, inda wasu aka samu har ma da rashe-rashen rayuka. To Babangida Jibrin ga rahoton da ya aika mana.
Yadda ake gudanar da kirakuru kenan a wasu cibiyoyin zabe tun a jiya sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya. To sai dai kuma a yayin da aka fara kidayan kuru'un na zaben da aka kada, wasu masu zaben ba su samu sukunan yin hakan ba, musamman ma dai a unguwar Ekoto da ke nan Lagos, inda wasu 'yan bangan siyasa suka yi diran mikiya a lokacin da masu zabe ke yin zaben a jiya, inda kuma suka kona wasu kuru'u da aka kada sakamakon ba ta kashin da ya fiyo bayan wannan hari da 'yan bangan suka kai wannan cibiyar zabe. Dai rahotanni na cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu, wanda yake kokarin da na yi domin jin ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Alhaji Subairu Ma'azu game da wannan rikici a Citira. To sai dai kuma tun da farko a hirar da na yi da shi a can baya, kwamishinan 'yan sandan ya tabbatar wa al'ummar jihar ta Lagos cewa ba a tabbatar da kare lafiyarsu a lokacin wannan zabe da ya gudana.
Albishir zanyiwa mutanen Lagos shine yana daga cikin nauyin da ke kanmu 'yan sanda, mu tabbatar mun bada tsaro matuka ga dukkan mazaunin Lagos ya jefa kuri'arsa a cikin lumana. Wannan tsarin kuma yana nan na tabbatar wa jama'a da shi.
Yanzu haka dai waɗanda suka kada kur'un nasu da tsamayin sakamakon zabe daga matakin ƙaranan hukumi zuwa matakin jiha, abinda kuma wata majiya ta kusa da hukumar zabe a jihar Lagos ta tabbatar mun da cewa zuwa yammacin yau ne za a fara samun sakamakon zaben daga jiha. To koya masu zaben ke ji game da wannan zaman jiran sakamakon zaben? Ga dai abinda wasu da suka kada kur'un nasu ke cewa.
Sunana Mika'elu Shagarda daga nan Lagos. Gargadi ga matasa, tabbas ni matashi ne, ya kamata in ƙara jawo hankalin ƴan uwa na matasa su sani cewa maganan bangar siyasa, maganan aje ayi amfani da su akan wani al'amari bata taso ba. Idan ka duba za ka ga wayansu da suka riga suka lalata rayuwarsu akan irin haka, ina suke yau, kuma waye yaya makoman su?
Sunana Malam Isa. Gaskiya muna nan kuma muna jiran zabe, muji abubuwan da za a faɗa, saboda muna nan dai hankalin mu yayi kwanta, muna jiran kawai a faɗi sakamakon zaben nan, muji wanda ya ci hankalin mu ya kwanta.
To gashi an yi rikici a wasu sassan Lagos da ba samu zabe ba, je me za ka ce?
A gaskiya ya kamata a ce matasa su kai hankalinsu nesa, bai kamata a ce ana tashi hankali ba, don mu ba mu sa ran za a tashi hankali ba a wasu sassa na Lagos, saboda mun ga kamar mu dai nan wajen da muke an yi zabe lafiya.
Yanzu haka dai sakamako na baya-bayan nan da aka fara samu daga cibiyoyin zaben na nuna cewa mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya fadi a mazaɓarsa, inda jam'iyyar PDP ta samu nasara. Shi tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo mai goyon bayan Alhaji Atiku Abubakar ya kasa kawo kuri'an kofar gidansa ga Alhaji Atiku Abubakar din, domin kuwa shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ya samu nasara a kuri'an kofar gidan Chief Obasanjo. Sai dai kuma magoya bayan gwamnan jihar Lagos mai barin gado a kuma mai Ambode na cike da murna, domin kuwa gwamnan ya kawo mazaɓarsa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. A yau dai an tashi ne da ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar ta Lagos, abinda kuma ke kawo tsaiko wajen zirga-zirga ababen hawa, abinda masana suka ce zai iya kawo cikas wajen rarraba sakamakon zaben da aka yi a jiya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. To daga Lagos din kuma sai mu tafi mu je ga Mustapha Nasiru Batsari, inda wato tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdulsalam Abubakar yayi kira ga 'yan takarar da suka tsaya a wannan zabe da su dauki kaddara da zarar an fita sakamakon zabe.
A yayin da ake jiran sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin Najeriya, a gefe guda tsohon shugaban Najeriya ne General Abdulsalam Abubakar yayi kira ga 'yan takara da su yi hakuri da daukar kaddarar shan kai bayan ayyana sakamakon zaben. General Abdulsalam Abubakar, wanda yake magana da manema labarai bayan da ya kada ƙuri'arsa Amina a jiya Asabar, ya ce kamata yayi 'yan takarar su sani cewa Najeriya tana gaba da kowa, a saboda haka zaman lafiyar Najeriya shine abu mai mahimmanci.
Su kuma wanda suke zaben wanda za a zabe su, su sani ɗaya ne kawai da ci wannan zabe. Ina fata wanda ya ci zai kama hannun wanda bai ci ba su yi aiki gaba ɗaya, don dukansu suna ma Najeriya aiki ne. Wanda kuma bai ci ba, ina fata zai yadda da sakamako da shugabannin zabe za su bayar.
Ko da yake dai zaben ya tafi lafiya a nan jihar Niger, amma na kasassun jihar sun ci akwai inda ba su gamsu da tsarin hukumar zaben ba, kamar yadda sarkin makabin Mina Malam Rabiu Abdullahi ya bayyana.
Shirin-shirin akwai inda bai gamsar da ni ba, domin aina sun tabbatar mana ba za mu yi layi ba, gashi kuma muna yin layin. Wannan kenan. Na biyu, mun riga mun tacece jagororin da muke so, wanda muka tabbatar da namu ne, amma an zo an ce mana kowane makaho ya dauko nashi jagora. Wannan ma saba mana aka yi, domin ba za mu zo da mutum ba sai wanda mun kasan ra'ayinmu daya muka kuma yadda da shi. Amma mu ne yanzu ana son a canza mana ra'ayi a ce kowa ya zo da nashi, alhali za a hada mu da wani jagora kenan wanda bai san ra'ayinmu ba.
Jihar Niger dai ta yi iyaka da kasashe irin su Jamhuriyar Niger da kuma kasar Benin. Barista Mukhtar Nasale da ya yi zaben a yankin Babana da ke kan iyakar waɗannan kasashe, ga abin da ya shaida min ta wayar salula game da yadda zaben ya wakana a can.
Tare da mun akwai wata gunduma da ake kira Babana, sai take kusa da ainihin Jamhuriyar Niger. Duk waɗannan na'urorin da aka yi na tantance abin da masu za su yi aiki, wasu gurare ne za ka cewa an kawo ni an san fara yana delay. Ana samun irin wannan kuma nan da nan za a ke suna kiran ainihin ma'aikatansu wanda aka saka musu cire ni a kan waɗannan abubuwan da sun zo kamar yadda na yi zaɓe an san samu wannan.
Har ya zuwa safiyar Lahadin nan dai hukumar zaben jihar Niger bata ayyana sakamakon zaben ba a hukumance. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 10:28 na safe a wurin Washington. To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
A yau Lahadi ne masu kada kura a kasar Senegal za su yi zabe domin sabon shugaban kasa. Shugaba Macky Sall ya faɗa a wurin wani taron gangami cewa ko shakka babu zai lashe zaben ba tare da an je zagaye na biyu ba, amma dai kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun caccaki Sall saboda haramta wani babban dan adawarsa shiga takarar ta yau Lahadi. A Najeriya kuma hukumomin zaben na can suna ci gaba da tattara bayanan ƙuri'un da aka jefa a babban zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya wanda aka gudanar a jiya Asabar, wanda ya fuskanci hatsaniya tashi-tashi hankula a wasu sassa na jihohin arewa maso gabas da kudancin ƙasar.
To madalla gaishe ka masu sauraro, anan maka ƙarshen shirin namu na yau baki, sai kuma gobe Litinin idan Allah ya kai mu da misalin karfe 6 na safe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Haka kuma za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirye sauran shirye-shiryenmu, musamman ma na zabe, da adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tana gabatar da shirin, da kuma Tufa Bonsus wanda ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Jonah Kamin, ni Sarfi Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya sake haɗamu. Assalamu alaikum.
avec la